ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترقى ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تعق سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يوم تاشي الحدث السادس
نعم
إنما فاتشي دا تسوكا القرآن manufa ta farko ita ce a sanar da mutane su san mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala. Manufa ta biyu a sanar da mutum ya san kansa waye mutum. Manufa ta uku a sanar da mutum ya san dalilin halittarsa. Manufa ta hudu a sanar da mutum ya san hanyar da Allah ya tsara masa wace da ya bi ita ce musulunci. Manufa ta biyar a sanar da mutum wanda Allah ya amince wa mutum ya koyi da shi shine Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shine wanda muka karasa magana a kan salamar itiyu. To manufa ta shida ido sai a sanar da mutum haƙƙoƙi, ya san haƙƙin mahalicci a kansa, ya san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa, ya san haƙƙin kansa a kansa, ya san haƙƙin mahaifansa a kansa, mahaifa su san haƙƙin ɗansa a kansu, mace ta san haƙƙin miji a kanta, miji ya san haƙƙin mace a kansa, ɗan uwa ya san haƙƙin ɗan uwa a kansa, ɗan uwa musulmi ya san haƙƙin ɗan uwa musulmi a kansa, sannan musulmi ya san haƙƙin wanda ba musulmi ba a kansa, musulmi ya san haƙƙin dabbobi da halittu da suke raye da shi, ya san haƙƙin gari da ƙasa da muhalli da ke kansa. Wannan su ne a tarihi bil huquq, shi ne hadafi na shida na sauka alƙur'ani. To na farko da za mu fara a kai shi ne haƙƙul huquq, dukkan haƙƙi, haƙƙin haƙƙi shi ne haƙƙin Allah. Haƙƙi shi ne haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a kan kowa. To wannan haƙƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne kiran da Allah yi na farko a cikin Al-Qur'ani a suratul Baqara, inda Allah madaukakin sarki ya ce, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. wannan ayoyi Ubangiji madaukakin sarki yana cewa, ya ku mutane, ubudu rabbakum, ku bauta wa Ubangijinku, allazi khalaqakum, wanda ya halicce ku, wanda ba wanda ya taimake shi wajen halittar bayin nasa, ba wanda ya halicce shi wajen halittar bayinsa subhanahu wa ta'ala, ba wanda ya halicce shi wajen halittar bayinsa subhanahu wa ta'ala, babu kuma wanda yake ba shi shawara a kan abinda Ubangiji din ya halitta. Sannan ya ce wallazina min qablikum, da kuma mutanen da suke gabaninku, wato ya halicce ku, ya halicce wanda suke gabaninku. Wannan ta nuna cewa Ubangiji madaukakin sarki ya halicci halitta kuma ya tsara mutuwa. Saboda haka wanda suke gabaninku tana nuna cewa akwai wanda suka rayu, ajalinsu ya kare kuma sun mutu. A cikinsu akwai mutanen kirki, a cikinsu akwai mutanen kauye. Kuma Allah madaukakin sarki bai gaza da su ba, ya rike su, ya arzuta su, ya raya su, ya musu komai, kuma ajalinsu ya zo ya kau da su. Kuma haka kamar yadda wannan suka wuce, kuma za ka wuce. da ku da su din dukkan baki daya an hada, kuma akwai lokacin da Allah zai dawo da mutane shi sace abota masa. Wani ban Allah Ibn al-Wardi yana cewa aina adun aina fir'aun wa man malakal arda wa wallahu wa'azan aina man sada wa shadu wa banau halakal kullu falam tuguni qulat sayyidullahu kullan minhum wa sayajzi fa'ilan ma kal fa'al sai aina adun ina adawa aina fir'aun ina fir'auna kuman malakal arda ina wanda suka mallaki kasa wa wallahu wa'azan ina da ya tube aina man sada wa shadu wa banau ina wanda suke shugabanci suke gine-gine suka raya kasa sai halakal kullu sun kare gabatai da sun mutu falam tugun qala duk wata katanga da wata kariya da wani tsaro duk bai magani ba sai ce sannan kuma sai idullahu kullun minhum Allah zai dawo da dukkanin su gobe alkiyama wasa jizi fa'ilan ma kar fa'al kuma zai saka wa mai aiki duk abin da ya aikata. To da haka wani isa ya musadda mu wannan akwai wanda su gabace mu da mu kuma nan gaba za a yi waɗansu duk gaba ɗayan mu akwai randa zai zo ya saka mana akan wannan bautar da ya ce mai masa sai ce la'allakum tattaquna ta hanyar haka za ku samu kariya wato ku ji tsoron Allah za ku samu kariya daga azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar wannan ibada za ku samu kariya daga shirka da sabon Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wannan Ubangiji ya faɗi cewa shi ya halicce mu na yanzu kuma ya halicce wanda ya gabace mu sai kuma ya mana bayani irin ni'imomin da yi wancan duk gabaki daya ba wanda ya taimake shi akan halittar ba kuma wanda ya samar da kansa duk Ubangiji ne ya samar da su. Sai ce to wannan Ubangijin wanda ya halicce ku ya halicce wanda ya saka gabace ku sai ce shi ne allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shi ne wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa ya shimfiɗa ta a shimfiɗe bai yi ta amulmula an kasa zama a cikinta ba ya yi ta a shimfiɗe ana rayuwa a kanta kuma ya ɗaure ta da jazibiya. Ma'anar jazibiya akwai iska da Ubangiji maraikin sarki ya saka ya cika kasar da ita kamar da kifi yake rayuwa a cikin ruwa ba zai rayu ba sai a ruwan inda za ka fi da shi daga cikin ruwan to sai ya mutu haka muwa muke rayuwa cikin kogin iska ita duniyar tamu gaba da Allah cika ta da iska a kanta muke rayuwa sannan akwai wanda ya saka ta zama kamar bayan ƙarfe ita ce take riƙe da mu ita ce Laraba suke kenta jazibiya da turanci ita ce gravity idan da babu ita kowa zai dinga tashi ne kamar an galala in aka wuce ta aka yi sama da abin da yake nan ba zai faɗo ba amma da ita Allah ya ɗaure duniyar gaba ɗaya kuma ya mata saitin da za ka iya yin tafiya za ka iya yin gudu za ka iya hawa abin hawa ka tafi da ya ɗaure ta gangan kamar notin wani abu da ba inda ɗan adam zai iya motsawa to shi ne ja'ala lakum al-arda firashan sannan bayan ya maidaita shimfiɗa ya mata tsari wanda za ta yi kasko in ruwa ya shiga ta sha kuma tsirin da kwayar da aka zuba a cikinta ko kwallo Allah ya mata tsarin da za ta narke ta kuma tsatsage ruwa ya samu dama wanda Allah ya tsara shi kuma da izinin Ubangiji ruwan shi ne ya san ta inda zai shiga cikin wa'annan kwayoyi ta wa'annan kwallo ya ratsa su shi kenan kuma sai Ubangiji fito da tsoro to ita kasa abinda Allah ya shimfiɗa a kai kenan ba wanda ya taimaki Allah a cikin wannan kuma kasa ba ta yi kanta da kanta ba sannan sai ce wastama abina'a sama kuma ya sanya ta ta zama rufi a ma'anar rufin nan sun malamai sun ce ba wai rufi da muke gani haka ake nufi ba a kariya ce Ubangiji madaukakin sarki ya saka dangane da manya-manyan halittu da suke duniya ko inda Allah halitta a cikin akhlaq akwai halittu suna nan ɗirga-ɗirga masu girman gaske wanda kowannen su ya fi girman duniya sau miliyoyi kowanne yana sukucewa wani daga inda yake to idan ya taho ya sirnano yanda ka san ajiye ko bam daga sama ya sauko kasa ya ragargaza guri to haka wannan abin yake wannan in yi wa duniya duka ɗaya sai dai ta yi maka maka ɗauko ɗanyen ƙwai ka dauko kuma girman aiki ko giraka kamata masa haka zai ta gargaza ta amma duk girman sa in yazo wannan saman gaba daya shikenan sai dai a neme shi a rasa shine ma'anar dina'an din ya bada wata kariya in ka zo na ya samu wannan sai ranar tashin alkiyama to shine ma'anar dina'an ya bada kariya duk abin da ya taho duk girman sa ko wanda irin kaukabu ne in yazo doke ta sai dai ka neme shi ka rasa ya bada kariya sannan bayan wannan kariyar sai ce wa anzala mina sama'i ma'an sannan ya saukar da ruwa daga sama shi kuma ruwa da Allah ya saukar daga sama kamar yadda muke gani ta girgize ne ta wato hadiri akwai iska wanda Allah ya saukar subhanahu wa ta'ala sannan kuma wato akwai tururi na ƙasa da cikin teku da sauran koguna da ƙoramu da fadamu ubangiji madaukakin sarki in yayi nufin za a yi ruwa zai samar da wannan tururi akwai kuma iskar da ya shirya ya ba ta izini aikin ta dauki tururin kawai in ta dauki tururin akwai iskar da Allah ya tsayar daidai inda muke ganin hadiri din nan ita ta san iya daidai matsayin da ake so ta tsaya za ta je gurin ta tsaya ita kuma ta dauki tururin sai ta kai nan akwai kuma iska ta uku wanda madaukakin sarki ya tsara ita kuma wannan iska abinda take yi ita kuma sai ta dura wannan tulurin a cikin wannan iskar da aka ajiye yanda ka san saƙar zuma haka take goro ita kuma sai ta dura mata wannan ruwa idan ta dura akwai kuma iska ta hudu wanda Allah madaukakin sarki ya tsara ita kuma wannan iskar abinda za ta yi shine ita kuma za ta dinga tura wannan girgizan har zuwa garin da Allah yake so a yi ruwa sannan akwai iska ta biyar ita kuma in ta zo ita ce wanda za ta dinga kada shi tana girgiza shi sai ga ana talabta ruwa to in za a yi ruwa haka ubangiji subhanahu wataala yake sannan kuma duk ɗigon ruwa akwai rubutu a cikinsa rubutun ku shi ne nan wanda yake da arzikin wannan ruwa mutum ne shi tsuntsu ne shi dabba ce ƙwaro ne shi ƙasa ce kawai za ta sha tsuro ne zai sha kowa da sunansa a rubuce sannan kuma in ruwan ya taho ba wanda zai fara zuwa ko na bayan sai zai riga shi wanda duk aka rubuta shi ne ɗigo na farko to bayan da za a yi zama na biyu ɗigo na uku har zuwa ɗigon ƙarshe a rubuce suke wani zalimin sana'a to da ya saukar da ruwa daga sama ɗin me ya amfanin ruwan sai ce fa aka raja bihi min as-samarat rizqan lakum da wannan ruwan Allah ya fitar da samarat wato tsirrai da ƴaƴan itatuwa iri-iri rizqan lakum arziki gare ku ubangiji ya fitar za ka shuka wannan ƙasar ta yi kasko ta karɓi abin ta yi bunƙu ruwan kuma ya ratsa waɗannan tsirran wato ƙwayoyin da aka shuka da ƙwallayen da aka shuka ubangiji madaukakin sarki ya ratsa su dukkaninsu ba mai rai shi ya ce ya kurji alhayya min almayyiti duk ƙwayar gero ko ta dawa ko ta masara ko ta alkama ko ta wake ko ƙwallon dabino ko na wani abu dukkaninsu matacce amma shi ya kira shi ne ya tsara wa ruwa shi ne wanda zai kaddara fahada ruwan ya san inda zai iya ratsa wannan ƙwayar ko ya ratsa ƙwallon ya keta shi ya ɗiga masa abin da ake so sannan shi kuma wannan abin ya juye maimakon ƙwaya fara kuma sai ganye ya fito kaga matacce ne kuma sai fidda mai rai daga cikinsa in ya fidda mai ran kuma akwai iskar da zai kaɗa wannan abin da ka shuka zai dinga girma in ka yi gero ne ko dawa kai furi za ka kana jin tausayi suna hura masa wata iskar yana ƙara girma har a kai inda zai kai makyanginarsa kuma ya fitar da kai to idan ya fitar da kai kuma sai kuma bunni sai kuma zuba ƙwaya to a lokacin da iya wannan shuka da take tsaye ita kuma mai rai ce to kuma sai fada da ƙwaya ita kuma mara rai ce shi yasa ake cewa furujul hayya min almayyiti ya fitar da shuka ya danya daga kallo ko kuma daga ƙwaya wanda take matacciya ta ga ya fitar da mai rai daga ciki sannan wai furujul mayyita min alhayyi wannan yaren da yake kadawa da ganye ana gani daga jikinsa kuma sai sake fitar da matattu shine wata bayar wanda za a casa kuma a nika ai amfani da ita sai ce duk wannan yayi ne rizqan lakum domin arziki gare ku sannan a wannan ya nuna mana shine wanda yake cewa tabaraka tabarakallahu rabbul alamin to nan albarkar ta fito idan ka dauki abinci tsaba kai kan taku da ita ka je gona ka shuka to in ya tashi fito maka da ita sai kai gayyar mutane sai ka nemi ababen hawa saboda albarka sannan kuma wannan albarkar yakan takaita maka ita saboda kanta ne yake ka sha wuya misali yanzu idan ka shuka shinkafa idan ya baka buhu dari to ba buhu dari ba kalla buhu dari uku ne amma zai koye maka shi haka don karka wahala ka shuka buhu ɗaya ƙarshe ka samu buhu dari misali amma buhu dari uku ƙarshe baka sai ya koye sauran a ciki idan kana so ka gani sai lokacin da ba sauran wahala ka zuba ta a tukunya in ka ba buƙatar ka kashe to sai kuma ta hankaro sai ta zama kuma taninninka to shi ne wanda yake rizqan lakum arziki gare ku ya tsara muku wannan sai ce to halittar ku da halittar wanda suka gabace ku ba wanda ya taimake shi ba wanda ya halicci kansa da kansa a cikin wannan halittar ƙasa da ya mata zini da tsari ya fi karɓi ɗan adam yadda ɗan adam zai rayu halittar sama ya mai da ita kariya daga dukkan haɗarin da zai samu ƙasa zai iya samun ƙasa tsara sama da samar da girbi da hadiri da samar da ruwan daɗi wannan ruwan da yake na sama shi kansa yace launa sha'u ja'alnahu ujaja idan da na so sai mai da shi ma'an himdiyya ma'an himdi ma'anan ma'an himdi shine ruwan acid wanda ya fi ruwan batir idan yayi na rabin awa a duniya gabaki ɗaya bana jin akwai wanda zai rayu ƙarfi ya ma sai ya mamarki dukkan wani itace sai ya narke sai shi amma sai mai da shi ruwan daɗi wanda shukar za ta fito kuma a sha ai duk abin da za a yi da shi ya samar da arziki sai ce to ina jin kunnanku fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna kar ku sanya wa Allah kishiya kuna sanar ba wanda yake irin wannan aikin banda shi shi kadai to shi yasa ya alkawari wanda duk yayi masa kishiya ya mutu da wannan sai ce la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan duk ba da shirka zuwa Allah ba zai iya yafe masa man yi da shirka ya aikata mummunan aiki ya dubi ne wannan aikin ba shi da kishiya masa kishiya to zai maganinsa ko ba zai raga masa ba sannan wanda duk ya je wa Allah da kafirci na shirka to harama alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar ya haramta shiga aljanna makomarsa wuta ce kuma ita zai dawama har abada ba zai fita ba to wannan shine haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi su bauta masa shi kadai kada su hada bautarsa da wani abu sai da babu wanda yake da wannan aikin babu wanda siffar banda shi kadai subhanahu wa ta'ala to dan haka cikin hadisi ingantacce na Imam Bukhari da Imam Muslim da suka rawaito dan karbo shi daga Ma'azi dan Jabal radiyallahu anhu yace كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس kare latin bashirhun fayyattakilu muttafaqun alayhi an mu'azi bin jabalin radiyallahu anhu kuma na yi shirga ma'azi dan jabal Allah ya kare da a gare shi kare shi kuntu ridifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himari na kasance a bayan annabi sira da wancan Allah akan jaki wato sun hau su ne a kala sai annabi alaihi wasallam shi ya mu'azi hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi shin ka san me haƙin Allah akan bayinsa kuma haƙul ibadi ala Allah ne kuma haƙin bayi akan Allah kuntu Allah wa rasuluhu alam sai sai Allah da manzansa su suka sani kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna haqqallahi ala alibadi haƙiƙa haƙin Allah akan bayin an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta masa kada su hada bautarsa da komai wannan shine haƙin Allah shi kadai wa haqqul ibadi ala Allah Allahu azza wa jalla shiriku bihi shay'a haƙin bayi akan Allah shine Allah ba zai azabtar da wanda bai hada bautarsa da wani abu ba wanda duk hada bai hada bautar Allah da wani abu ba to Allah ya alƙawari haƙi ne akan Allah cewa na wannan bawan ba zai masa azaba ba amma anan malami sun ce ba ana nufin ko ba za a shiga da shi wuta bane wanda ake kira azaba a gurin Ubangiji ita ce azaba da za a dawoma azaba wanda take da abu guda uku wanda take da wahala wanda ne wanda aka sa a ciki zai ɗanɗana kudarsa sannan akwai kuma zilla kaskanci akwai wulakanci to wannan ita ce azaba amma masu sabo na musulmi za a saka su a wuta in aka saka su a wuta ba da niyyar ɗanɗana musu kuɗa ba ne ba da niyyar wulakanta su ba ne da ƙaskanta su ba ne da niyyar tsarkake su ne a tsara shi ne za su zama cikin akhyar zaɓaɓɓun wuta a fidda su a sa su a aljanna saboda su za a yi sa su a wuta in sun yi sa za su sha wuya amma kuma za su fita wannan sa sun da ake kamar ƙarfe ne da za a saka shi a cikin wuta a sa zigazigi ana yi a doke shi a fitar da duk tsatsa take cike da ƙarfin tsura to haka ake muminai wanda suka saba Allah in sun gama sai a musu wanka kuma sai a kai su aljanna bayan an fidda dattin da ke jikinsu amma azaba ta a dawwamar da mutum a wuta don wulakanci to ita ce wanda za a yi Allah ya alƙawari ba zai yi ba wanda ba ya haɗa wutarsa da wani abu ba shi yasa a cikin suratul Ali Imran Allah ke ce rabbana innaka lam tudkhilin nara faqad akhzaytahu don ka duba masu tafsiri sai ce innaka lam tudkhilin nara lil baqa ko lil khulut to shine kada akhzaytahu wannan duk ka saka shi a wuta don da wani to ka kunyata shi amma wanda ba dan da wani wanda ba kunyata shi kai mai tsarkake shi ake dan ya samu daukaka wannan shine abinda hadisin yake nufi وقلت يا رسول الله سي معاذ بن جبل يسير رضي الله عنه سنة سيام أيكم الله صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس بني ومتى أنا البشر دوانا به قال لا تبشره سيسي سي فكي مسا البشر هو يتكلو انك مسا البشر دوانا سيسا شنتكي معنا سيسا شنتكي كواسي نيجا كفا لا جانسي بدا مسا أذابا تولا كنسي دبا وما وا سيقوا يشنواتوا يشنتكي نيجا كفا سا yake tsayawa yi wani abu to annan ma sai malamai suka ce abu ne kamar sikeli da yin albishir din da barin sa in an yi albishir zuciya za ta samu kwanciyar hankali idan an yi shi kuma zuciya ta samu kwanciyar hankali za ta kwanta ta yi kwatatas ta yi aiki mai ita yake aiki amma in aka rufe aka kigaya masa to zai matsalan ba wajen salihul a'mali to nan gudun sai annabar sai ya rinjayar da ɓangaren da za a samu salihul a'mali ko a amali saliha ayyuka managarta su yawaita annabar sai ya fi jirgin wato ya fi rinjayar da wannan ɓangaren shi sai ce kar a faɗa yana son mutane su matsalan ba su dali shi ayyuka nagari sai ce to kar a gaya musu amma wannan abin yana nan suka tafi da'ira sai su gani to ma'azi sai ya ja bakinsa ya yi shuru sai da ya zo da suwa to sannan ya faɗa domin gudun saƙo in ya tafi da ya faɗa ba ya ɓoye saƙon annabi sannan yana son ya gaya masa don shi isanar da saƙon ga mutane gaba ɗaya su da kan ya zo da suwa sai ya lissafa ya faɗi wannan abin da aka faɗa ba wai saɓa umarnin annabi alaihi salam ya yi ba ya san abin da yake nufi da wannan ba yanda za a gaya masa wannan maganar a ce ba za a bar wani mutum ya ji ba amma a lokacin ga abin da annabi alaihi salam ke nufi wato tarjihin janibi da amali saliha ala janibi tabliq abinda annabi alaihi salatu wassalam ne kenan to wannan shine haƙin Allah akan bayi sabota masa kada san abotarsa da komai wannan shine abinda Allah ya wajabta yake so su kuma in sun yi haka to ba zai masa azaba ta wulakanci da dawama ba kuma duk abinda yake nema na ayyukan alheri ana neman da baya shirka ko mutum ne ya mutu aka yi masa sallah aka samu mutum 40 to sharadinsa annabi alaihi salam ya ce 40 din nan sharadinsu la yushriku billahi shay'an ba su hada bauta Allah da wani abu to Allah zai ba su cetan sa amma suna hada bauta Allah da wani abu wannan sharadin ya kare ba zai cika ba to wannan hadisi al-Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi to shi in aka ce haƙi shi ne abin da ake rike kanka ya kamata a maka wanda zai maka wannan haƙin ya baka wannan haƙin shi kuma ya zama sunansa wajibi a kansa kaga ashe bautar Allah da gujewa wato shirka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wajibi ne kenan akan bayin Allah tunda shi Allah wannan shi ne haƙinsa to mu kuma bayinsa wajibi ne akan mu duk abin da yake ce maka haƙi na wani to shi ne abin da ya kamata a masa shi ne abin da ya cancanta a masa to wanda zai masa wannan abin shi kuma wajibi ne akan sa in bai zai zama yayi laifi wannan shi ne abin da hadisi yake faɗa ya goyi da bayan ita wannan ayar da Allah ya ce fala tuzabu lillahi andadan wa antum ta'lamuna sannan akwai ayoyin Qur'ani da yawa da suke ta magana akan wannan akwai ayar da take cewa a'budu llaha fala tushriku bihi shay'a wa bilwalidayni ihsana fa wani gurin ya ce roƙa ba rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsana ya wajabta lallai sai an bauta masa amma kuma sai an kaucewa saba wato shirka da hada bautarsa da wani abu subhanahu wata'ala kuma yayi alƙawari wanda duk shirka ya mutu da ita to ba zai masa gafara ba amma wanda duk yayi wa Allah lahira da wani abu da ba shirka ba Ubangiji yana iya kawo da kai ya kyale shi nan ne ka masa abin mai da shi wato rahama ya kyale shi saboda haka nake ga wannan shirkar da aka faɗa cewa idan an yi ta to za a gani da wace musifa in ba a yi ta ba shine aka ba Allah haƙƙinsa shi sai zai ba bayi haƙƙinsu baya saba alƙawari to akwai buƙatar a ce an dan san wani abu dangane da ita shirka ɗin domin mu samu kauce mata kar mu fada to don haka ita shirka iri-iri ce akwai shirku ta'dil shirka ta ta'dil shine a raba duniya daga sani inta wato wanda ya halice ta nuna cewa kawai duniya ita kaɗai ta samu da kanta ba wanda ya yi ta wani shirku ta'dil kenan irin sa Fir'auna yi inda yake cewa ya hama mana ne sarha ya hama mana jinanin sarha wato wata katanga mai tsawo wannan katanga mun ka gina mun ita wato yana so ya je ya samu inda tsamin da zai taka ya je a sababar samawati sai hassan ku adala ilahi ila ilahi musa wa inni la azunuhu kaziba sai hassan ne da ubangiji annabi musa ce ni na da yaqini ba gaskiya ya faɗa ba ya gurin sa ba ma Allah to na shi ku ta'dil ke ne wanda su ga baki ta babu Allah wanda mutane suke cewa ku yi sun kasance kawai ba su da wani tunanin akwai wanda ya halicci wani abu wani da ya je wa Allah da wannan Allah bai ji kansa ba akwai kuma shirku man ja'ala ma Allahi ilahan akhar ya yadda akwai Allah amma ya masa kishiya kamar shirkun nasara wanda suka ce inna laha thalithu salasa suka ce Allah shine daya na uku suka ce annabi Isa Allah ne Maryam Allah ce kuma Allah Allah ne kaga sun bayi Allah ne ko sun masa shirk sun hada bautarsa da wani abu sun masa kishiya guda biyu to wannan duk wani ya je wa Allah da wani itikadin ba zai ji kansa ba akwai kuma shirkul majus su kuma su ne suke danganta abubuwan da suke faruwa zuwa haske da duhu duk abin alheri ne ya samu zai ji haske ne ya samu da shi duk wani sharri da bala'i ya samu shi duhu ne ya samu da shi so a gurin sa haske yana iya halitta ya samu da abubuwa duhu ma haka kaga sun yi wa Allah kishiya wajen ayyukansa sai kuma shirka ta Namrud irin wanda allazi haja Ibrahim fi rabbihi sai atahu Allahu al-mulka ko qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umitu irin aikin da Allah yake na rayawa da kashe sai ce shima kishin Allah ne shima yana irin sa yana rayawa yana kashewa ya yarda akwai Allah amma yana aiki irin na Allah to shine ruh annabi Ibrahim da sai ya gaje da shi yace inna Allah ya ce ni shamsu min al-mashriqi wa tu min hamin al-maghribi ala na fito da rana daga mu da take fito da ta gano hadarta abu hitar da zai kafara sai ya ji gumin babu amsa ko ba zai iya ba an gaje da shi an kore masa dalili to wannan shirka ce ita ma to duk a bangaren wato man ja'ala ma Allahu ilahan akhar du'aki to su kuma shirkun fi'il shirka ta aiki shine kamar mutum ne sujada ga wani abu ba Allah ba, ko kuma ya mallaki wata dabba ko wata tsuntsuwa ya ajiye ta da niyyar cewa wannan tana amfani tana maganin cuta, kamar wanda za ka ga masu mori suna sa mutane su sai gitsawar akuya ko su sai fungifungin kaza ko su sai wata tinkiya mai tozala sai a ce a sake ta kawai ta rauda mai ita, wanda musulunci bai dada ka'ida ba a sake ta ta dinga yawo, ko kuma kana kiwo kai na wani abu amma kana da itikadin cewa duk lokacin da bala'i zai same ka to wannan dabbar da kake kiwo ko tsuntsuwar ita ce za ta kare ka sai abin ya kare a kanta, to wannan aikin ya zama shirka kuma. To ko kuma mutum ya mallaki waɗansu kayan amfani amma na aljanu, daga mutum yana ajiye da wani jan taki, yana riƙe yana ajiye da wata zabira wai ta wanda ne ce, yana ajiye da wani farin kano, yana ajiye da wai sukari na bature ne na wane ne, duk irin waɗannan wai yana ajiye aljanu cewa mun yi ajiye masa ka za su yi cutar da shi, ko idan Ramadan ya kusa cikin watan Sha'aban sai a tanadi alayyar lemu da gyaɗa mai gishiri da su tattasai da tumatiri da yalo a haɗa a kai gidan ɗan goriya a cika ƙwarya a kawo kuɗi a bayar tafi kogin watari, in ran 27 yau sai a je a zuba saboda ana sa aljanu a cikin sassari sai a musu wannan a toshe bakinsu wajen kar su ɗora musu rashin lafiya ba mai janyewa kafin bayan sallar aljanu su dawo. Wannan du'a nan har a Kano ɗin don mutane suna irin wannan suna ɗaukan wannan abin yana da amfani, ko kuma mutum ya ɗauka in yana neman wani muƙami ba zai samu muƙamin ba sai ya je aikata luwaɗi ko ya je ya yi zina da matar aure ko ya aikata da wani abu da Allah ya haramta, to da itiƙadinsa cewa yin wannan shi ne zai ba shi wannan abin da yake nema shi ma ne haka shirka ta shiga. To akwai shirka ta maganganu shi ne wanda idan mutum ya zo rantsuwa ce ya rantse da kadarin mahaifinsa ko ce ya rantse da furfurar tsohonsa, to a rantsu ka ce idan yana nufin wannan furfurar tana da girma kamar Allah matsayinta ya kai a yi rantsuwa da ita to ya kafirta, in kuma kawai a matsayinsa na wawa jahili ya wannan to akwai buƙatar a ladabtar da shi a ja masa kunne ko a umarce shi da yake istighfari, to shi ma mun duba shi mutanen yanzu ana ta yi. Sai shirka ta shari'a, shirka ta shari'a ubangiji ya yi doka ya haramta abu ɗan adam shi kuma ya yi doka ya halitta shi, to wannan shirka ce ta shari'a. Misali ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa innamal khamru wala maisiru wala ansabu wala azlamu rijisun min amali shaitani fajitani ruhu la'allakum tuflihuna, innama yuridu shaitani an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdaa fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dhikrillahi wa an salati fa hal antum muntahun. To yanda wani ya faɗa ka akan jiya har ya ja kun yace shin ko za ku samu ku daina abinda na hana ku, to ran da wani mutum ya ba da lasisi da sunan a sai da giya wanda ya sai da giyan nan bai laifi ba su da wani lasisin, wanda duk ya ba da wani lasisin kowace irin sallah yake ya yi shirka da Allah a wajen shari'a, Allah ya haramta shi kuma ya halitta su da ran da ya mutu ran da zai wa Allah bayani. Da kuma irin yadda mutane suke a yanzu mutum ya mutu ya bar matarsa da ƴaƴa ta ce duk ƴaƴanta ne ita kaɗai sai ta bi ƙirji ta ce ka araba gado kawai a ɗaya ba abin abin da ake aka ga dama da shi tun da shar'anta ya ce sai araba, ita kuma ta ce kada araba ta yanke hukunci ta tabbatar da wannan, a nan gurin ita ma ta yi shirka da Allah ne ita ma ta zama mai shari'a tana shar'anta abin da Allah shar'anta ta warware shi kuma ta yi ta zauna a kai. Irin wannan suna da tsauri a cikin al'umma ana nan ana ce su wani ne ya haramta riba sai mutum sai ya kafa wuraren da za a yi ta'amali da riba ya musu doka a ce dokar tana da ƙarfi kowa yin ya karɓa, in bai bayar da doka ta ba da dama a kama duke sa a gwamnatar a yi kaza a yi kaza ne duk ya kada irin wannan dokar, shi ma ya yi shirka da wani sunanta Allah domin shi ya haramta. Ya ce ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wajtanibu ma bakiya minar riba, ينكنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأعزموا بحرب من الله ورسوله فقرسيه إسي إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إن كنتم أباكم إياكم إن القبارة لا قارى مكوان نمو ولا قبارة جكوة ولا قبارة جكوة فإذا متن يدو كايسي يا هل التاتا wanda ya saba mata ya yi hukunta shi to wannan sai gobe kiyama ko sai game da Allah subhanahu wa ta'ala inda tuba yi akan wannan abin ba amman ne tuba a san yayi laifi ubangiji ko kusa mu da yake sai ya shi masa to sai kuma shirkul iradati wa niyyat shirka ta niyya da nafi na dan adam to ita kuma wannan tace karamar shirka ita ce riya duk aikin da ake wa Allah subhanahu wata'ala to mutum zai yi amma ba kuma Allah yake nufi ba jinnan zama yake so ya samu a cikin zakatun jama'a to wannan ba za ta dawwamar da mutum a wuta ba sai dai ta sa shi ayyukansa gabaki daya su rushe babu su a ƙarshe zai je shiga wuta ya sha wuya daga baya sannan ya fita amma a wajen wannan shirka ta iradat da niyyat din in ta shafi ibadu ne kamar wajen yin sallah zuwa masallacin da mutum ya zaba wa kansa zai dinga zuwa ba dan Allah ba sai dan jama'a sai wani ayi masallaci kaza yake sallah ko kuma ya dinga samakon zuwa masallaci dan jama'a su dinga yaba masa suna cewa na idan wanda yake riga shi zuwa masallaci yana jin daɗi dan da bai samu da yazo da wanda aka riga shi zuwa ya dinga rabara ko kar a gin shi shikenan ta baci ko shiga sahun farko sai yana shekara sa kaza mai tabo kuce sahun kuskure sahun farko ba dan da ya samu kansa a nan ne dinga gumi a kan sallah da kyar to ba da Allah ya ciki ba Allah ya bauta san zuciya suke bauta wani kuma a sallar gaba dai yake da baya san yin ta bai yadda ba amma gudun kar a ki zama da shekan gumi shi sai dinga yin ta ita ma babu ita wani kuma zai yi sallar sau da Allah amma a wajen karatu ne dinga dogon sura dana cewa na ganin karatu ne wani kuma zai dinga kyakkyawan rukun ya dade dan a yabe shi Allah wani zai dade a sujada to duk ubun ne yana kallon zuciyar mutum ya wannan ba dan Allah ba ya zama wato shirkul iradat wa niyyat mun yi sai rusa ayyukan gabaki daya shi yasa yake man kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada shawara ya ba kowa wani da yake so game da Allah lani lafiya hankalinsa kwance kada ransa ya baki to ya aiki nagari bayan ya aiki nagarin kada ya hada bautar Allah da wani abu kada ya hada ya aikin ba dan Allah ba wato zuriya ta shiga kar kuma ya hada Allah ya masa kishiya duk wanda ya zuwa Allah da wannan ta zai game da Allah yanda ran sai ki so ba wannan shine abin da karshen suratul kafi ta ja hankalin musulmi dan ta tabbatar da wannan haƙƙin da Allah yake da shi wanda ya jiwa Allah da wannan bai ba Allah wannan haƙƙin nasa ba Allah ba zai saka shi aljanna ba ya sa shi a wuce dawamar da shi in ka ga mutum da wuta shiga aljanna to hatta ya wuce jamal fi samul khiyar sai da kuma zai fita ta kafar allura to shi ma zai iya fita da wuta shiga aljanna Allah ya tsare mu to wannan abin da yake shine dan hasken da magayar dangane da shirka idan mu kauce mata mu kiyaye kar mu je mu samu kanmu a cikin abin da zai wahalar da mu je fa mu cikin garin to kafin na tsaya sai tunatarwa da zan yi magana da ni rana ita yau a lokacin da aka ce wani bawan Allah an masa nasiha an ce shi tsoron Allah yake ba muhalli to akwai kalmar da na faɗa kuskure ce ina fatan Allah ya yafe mu kuma ya yafe muku ku da kuka ji in akwai wanda ya riƙe zai iya maimaita irin ta ko da gaya ya ajiye to ni a lokacin na ce wanda ya sa shaka sai na ce mutumin hannace ba ake nufi jama'a suka ce shaidan to wani kalmar kuskure ce shaidan iblis kangararre ne ga Allah shi ne mafi sharrin halitta Allah to mutum ku shi ne mafi alherin halitta Allah a cikin sa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne kamata a kwatanta wancan muhimmin halitta da halittar mutum wanda take da wannan darajar ba kuskure ne ba a ragawa wanda yake kin Allah ba a saka ya masa suna ba a girmama shi kuma ba a yin raha a kansa ya wannan abin da faɗa kuskure ne na roƙon Allah ya yafe ni wannan san daga yau kada wanda ya aiki da wannan sannan na biyu algurin da na zo magana tambari na annabi alaihi sallam Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan ma na faɗi cewa annabi sai ya tsara tantance cewa Allahu ake fara rubutawa sannan rasulu a ƙasa sai nan Muhammadu a ƙasa in zaka karanta shi dai ka faru daga ƙasa zuwa sama to a lokacin na faɗi kalmomin sunni da wanda ya saba aka yi fara rubuta Muhammadu sannan ya rubuta rasulu sannan ya rubuta Allahu sai nan da zan maimaita su don sun yi nauyi da yawa amma ko da mutum ya saurari kasar din wannan kalmar ba ta dace ba sai dai wanda zan faɗa ne ita ce sai dai in ce wanda bai koyi ladabi na zama da Allah ko mu'amala da Allah daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wancan zai yi amma wanda ya koyi ladabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ake mu'amala da Allah to ga yanda zai wannan ita ce kalmar da ya kamata na faɗa amma harshe na ya zani ya tafi wani abu to sai abu na uku shi ma a ranar itiyo na ce wanda duk suke cewa wani abu da ake kwabarsa ake hana su saura watanni na ce musu Allah ba zai mana haka ba to na san magana dunkule na bada ita za ta iya karɓar fassarori iri iri a bana tsoron kowace irin fassara da za a mai in Allah ya san abin da nake nufi sai dai kuna da haƙƙi a kaina kan da za ku ƙofa da za ku je ku zage ni kuna san Allah ba zai bar mun ba eh ba zai bari ba to za ka garan fitar abin da nake nufi shine duk wani fajiri da maƙwannaci da yake jin idan an gama wannan wani zai zo ya rushe suna gamsa ba zai yi ba ba wani mutum da imanina da mai wanda yake dan kan ko a ina yake yana sallah da zai a zo a ce a tsayi da zakka ya ce zai rushe wannan ba zai ba ko yanzu ya ce zai hana umarni da ke aiki da hannu da miyagun aika ba zai ba kuma Allah ya riga mana lubufi cewa ya karɓi addu'o'in bayinsa wanda aka yi tuni cewa ya taimake mai kafa abin nan sai Kano Tilma ta tashi daga irin tsarin da aka san Najeriya da shi na noma da girbi inda mana ce mai shuka an rani suke nan ba mu da komai to sai Allah ya raba mu da wannan sai muka koma gini muke ni yabe harkar shari'a da hizba gwamnatin da ta ɗauko ta fara da ta gama da wata ta zo sai ta ɗora da ta sake maimaita sai ta sake ɗorawa to ka gama a nan wannan Allah ya mana lubufi a Kano an yi na rushe abu sai dai abinda aka tara a ɗora wanda za ta zo nan gama Allah ya da ɗorawa take za ta yi shi ne abin da nake nufi abinda Allah ya yi mana kenan wancan abinda fajirai suke tsammani Allah ba zai mana shi ba shi ne abin da ke so mutane su fahimta a waccan magana da na ba da ita a dunkula cikin rufi to da ka na fito da ita dalla dalla kowa ya sani sani kuma ci gaba da addu'a akan Allah madaukin sarki ya taimake mu akan wannan kuma mu ubangiji kara yake mana har yau da abin da yake jarraba kasashe da su to mun sai dora mana wani abu nan kun ga bana an yi zafi matsananci wanda ba wanda mai jiki ba ko ƴan sojojin ma har mutuwa akai duk wannan kara Allah yake mana saboda har yau ubangiji yana duban mu duba na jin na girmamawa duba na jamala ba na jalala ba sai mana wannan koma dawo hanyar karmi da dami dawo idan muke da waran da ya rubuta fushinsa to ran na biya baki ko ba ma fatan Allah madaukin sarki ya mana wannan haka duk wanda yake da wata banna yake tsammanin zai samu lokaci ya ci gaba da yin wannan banna ya gaba mai kwabarsa to ina ba shi shawara da gaurayi canja wannan tunanin Allah ba zai mana wannan ba sai kuma babu hikima ga mutum wanda Allah ya halitta ya raya shi yake halittar dare da rana aka halicci rana aka hore ta don shi aka halicci wata aka hore shi don shi aka hore dare aka hore hasken rana da wayar gari Allah yake kawo yanayin sanyi da zafi da damina da kaka Allah yake ba da abinci ya halitta mana abinci iri ya hore mana duk halittu da ke doron ƙasa dabbobi ne wane ne hore mana sama ka hau jirgin sama ka shi kaya ka lafta kaya a ruwa ka tafi komai da yake nuna Allah ya sarrafa ya danka shi a hannunka kai komai a ce kai kuma wani abinda za ka yi a rayuwa ka sai abinda Allah ya ce baya so ka ce za ka yi ina ga mutum ya zo mutumin kirki ba ya zama bawa na kirki ba kuma wanda yake zuga mutane suke wannan shi ne Iblis muke yin Allah ne abinda yake yi wato abu biyu yake so shi ne ya ja mu mu je mu yi wannan kamar yadda Allah yake faɗa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir sun ke a zama 'yan wuta wuta ce mai tsananin zafi ta ce sa'ir to a zama 'yan wannan wutar abinda yake so kenan sannan in kiyama ta tashi duk wanda ya mushe dan a irin wannan abin da yanzu ake zuciya take tarurwa dan adam yana jin daɗi yana yin abin da ya ga dama ana kwabas yana ganin kamar ba daidai ba ne abinda ake kwabas ta kamar kinsa ake kuma kaunarsa ake in kiyama ta tashi Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qadiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum shaytan zai ce yan wuta jama'a shararai da ta marasa arziki wannan suke arzikin da ba za su kara tsaya ba a saurara zan yi laccar tsaya sai sai Allah ya muku alƙawari ni gaskiya duk abin da annabawa alaihimu sallam suka faɗa da magabidan su malamai gaskiya ne kuka ki yadda kuka bi ni ne mai da yau na saba mu sannan sai shaytan ya ce ma kana li alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li ba ni da wani abu akan ku ba wanda na dauko su mun ga ni zan bada masa nace tafi sabo kuma ya ne ne kina kuka zo dan haka la talumuni wa lumu anfusakum kada kowa ya zarge ni yau ko zarge kansa ubangiji ya riga yake kun ce sai mu ce ma ana bi musulhikum kuma an tuna musulhiya ni yau ba zan iya ceton ku in kwace ku daga halin da ku shiga ciki ba kuma ba za ku iya ceto na ba sai a dawo mu haka idan aljanna suka roƙa dan su ga yan wuta sai shaytan ya ce ku ga wa annabi adam ga ƴaƴansa tuni na jawo su nan za su dawo mu tare da ni har abada ba su rauna tare da shi ba wannan shine abin da shaytan yake kira mutanen mu ba sa ganewa in an ce ka daina saba Allah wannan abin ake je maka wannan son ba mu misali kun ga kaza in ta taho da ƴaƴanta tana cakar ƙasa tana tonan abinci suna bi suna hoto idan wani ɗan ya zani ya fada cikin kwatami mai zurfi za ta iya fito da shi to duk wanda ya je mutum zai taimake ta ya ɗauko shi mai take wankan tsarki za ta yi ta kai masa caka me ya wannan ciki jahilci to duk wanda yake ɓanna kake hana shi haka yake shi ne kucin kucin sa wannan shi ne abin da yake jan hankalinta babu riba ga wanda zai saba wa Allah shi ne zai cutu ba amma kai za ka cutu wannan shi ne abin da nake nufi a nan na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan zukata na musulmin yau a duk faɗin duniya Allah mun kai maka kuka zukatan za su da lafiya Allah ka ba zukatanmu lafiya Allah ka raya zukatanmu da imani domin a gurin Ubangiji dukkanmu matattu ne a diwanin Allah da guraren mala'iku ba wanda yake da rai to da ba ma masa abin da yake so ba ma hassala komai so ya ce a man kana mayita fa hayyinahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas annan ne nuna mana wanda duk ba shi da hasken imani da yake rayuwa a kansa matacce ne to sai ya raya zuciyar ya sa masa wannan hasken to za a ganshi a aikace a rayuwa da ku muke roƙon Allah subhanahu wataala ya raya zukatanmu da haske na imani Allah ya mai da zuciyarmu ta zama mai taushin fiye da atafa ta zama tana samun haske na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama murayi a kansa Allah ya mana magani na sheda Allah ya tsare mu daga sheda Allah ya tsare mu daga sharrin sheda Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu Allah ya tsare mu daga sharrin miyagun ayyukan mu Allah ya tsare mu daga sharrin makhluqata ajma'ina halin da muke cikin na roƙon Allah ya shigo mu Allah ya kore al'umma annabi alaihi salatu wasallam kan daidai ya hore mana shari'a ya hore mana tsoron Allah ya hore mana ikhlasi kuma na roƙon Allah ya gafara ga musulmi da suke da rai ina roƙon Allah ya gafara ga musulmi da suke riga mu gidan gaskiya baki da qulu qali hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min jami'i muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta gaba da su jama'a su bar abin da yake mai kyau a su bar abin da yake mara kyau su kama abin mai kyau Allah ta'ala wani ya zo mana bayani yake cewa
aboki ne da aboki ne za su yi aure, ɗayan yake cewa ya kamata a yi party, ɗayan kuma yake cewa ba shi da kyau. Shi da ya ce a yi musu nasiha a kan wannan su biyun gaba ɗaya.
Salamu alaikum. A musulunci idan an yi aure abin da ya shirya shi ne walima, a tsara wani abinci wanda za a tara mutane a ci da sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala don farantawa da nuna murna akan abin da ya faru. Kuma yana daga cikin hanyoyin da musulunci ya tsara na rage wa mutane raɗaɗin talauci, wato poverty alleviation da ake faɗa. Shi musulunci ne da su da yawa ba irin na zamani da suke a dakira ba. Daga cikin walima tana ciki abincin da wani mutum mai shekara mai ci irinsa ba a sanadin walima sai ya ci. In an yi haihuwa ana yi, an yi suna ana yi, idan an yi aure ana yi, in an yi wa ɗashayi ana yi, in an dawo daga tafiya ana yi, in an yi rashin lafiya an samu sauki an fito daga asibiti ana yi. Don duk a rage wa mutane raɗaɗin talauci su samu abincin da ba sa iya ci su ci, ya sa musulunci fito da waɗannan. To idan ka yi aure ka yi wannan ka yi suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da Abdurrahman radiyallahu anhu a walima laili shatir, kai walima koda da akuya ne. To saboda haka wannan da yake walimar shi ne ya zama daidai. Amma ne sai a yi fati na ashirarenci, inda ma ashirarenci ne a haɗa maza da mata a yi kaɗe-kaɗe a yanayi a yi masha'a. To an yi wa Allah ma da latir lokacin da mutum ya girma ya kai wannan wanda iyaye suke murna cewa ɗan da muka haifa muke jin tsoron in mutu yana ƙarami, yau ga shi Allah ya kashe mungulin da ya zama mutum ta hanyar sa ga a sake samun zuri'a mu ta ƙaru. Ta wannan lokacin kamata ya gode wa Allah subhanahu wataala. Sannan kuma aure wani abu ne mai nauyi wanda ya tattabo wa kansa, kamar daga zali yake cewai lam yasta'il faratu farata juhuruha Allah katila mai kina safi dubriha. Ne rami ya zo shi ga rami sai ramin ya masa kaɗan, sai kuma ya duba ta ƙatuwa tsintsiya a gidan, sai kuma ya jawo ta za su shiga ramin gaba da ta haka mai aure yake. Da tsayuwar da Allah zai masa ya tambaye shi rayuwarsa zare da abawa, ya tambaye shi ransa numfashinsa gaba ɗaya, kowa sai wa Allah bayani yadda ya ƙarar da numfashinsa, kowa sai wa Allah bayanin ƙuruciyarsa har tsufa yayi, kowa sai wa Allah bayanin dukiya ta ina isamu ta ina ikashe, kowa sai wa Allah bayanin ilimin sa na aiki da shi. To wannan akan kan mutum ne, in ya gama lafiya ya tsira sai matarsa ta riƙe shi da ce sai haƙƙina. To ne rashin sa'a ne kasa fita so da ka kaje an kamo maka kura an cire masa takunkumi, bai kamata ka rage su kai maka ita ba haka. Kamata ya ka kira wanda za su taru a sa mata takunkumi a gyara maka a koya maka yadda za ka iya tafiya ita ba za ta karya ka ba. Haka aure yake, in ba a taru an nusar da mutum wannan an gaya masa za ka iya gamuwa da kaza, za ka iya gamuwa da kaza, ga yadda ya kamata ka kullo kaza, ga yadda ya kamata ka kullo kaza, in ba wannan da an je kankanin lokaci sai Allah su kare su tabarbare. Waccan da ake yi yana da alheri kwarai da ne, domin masu hankali za su taru su nuna masa mu yi hankali, kuma rayuwa masu hankali zai shiga ga yadda ya kamata ya yi. In yi samu ‘ya’ya ga yadda ya kamata ya yi, in yana son su zauna da matarsa lafiya to a yi canja rasu. In kana son ta girmama ka sai ka girmama ta, in kana so ta girmama maƙwabinka sai ka girmama nata, in kana so ta ba ka abin da kake so sai ka ba ta yadda take so. Haka ake sai an koya maka duk irin wa'annan, kuma sai kai haƙuri, sai kai juriya, sai ka ji, sai ka ƙi ji, sai ka gani, sai ka ƙi gani, sai dai ka zama babba ka yarda cewa daga cikin maƙarƙari aka yi ta tana buƙatar tarairaya, tana buƙatar rarrashi. To wannan shi yake koya mata. Amma in zai tara ‘yan duniya wanda musamman abin da yake ba a gama yi a ƙarshe a fusa ta Ubangiji su wanta Allah ya tsine wa abin, shi kenan sai ya kyala mutum. Wani shi Ubangiji su wanta Allah shi mishiri ne wa layi humilu, yana jinkir sama ba wasu kashi, sai ya kyala mutum sai lokacin da tsufa ya kama shi yake buƙatar tallafi sai ya kangaren masa da ‘ya’yan gaba ɗaya. Ya ji murya su ɗa sai ya karɓi sai ya hanta cikin sa na kaɗawa ya dinga neman ma zai shiga tsakanin sa da ɗan. To ran da aka yi auren a nan yiwa Allah abin da a lokacin yake neman masa da martani, mafi yawa abin da yake son mutane kenan. To da haka ya kamata mu yi hattara a kan wannan, mu riƙe abin da Annabi alaihi salam ya zo mana da shi shine alheri. Assalamu alaikum.
Karɓi ka ba da yake an ƙaro da wancan aure
wani ba ma rubuta takardar cewa wani fulfill mutum zai yi kamar sakin aure.
Assalamu alaikum. Amma akwai dan wata fadakarwa da nake so ne ta bambancin al'umma da al'ada da kuma yare. Akwai wannan da za a lissafa a kasashen Larabawa ko a littafin fiqh wanda za a faɗa a ce mutum ya faɗa matarsa ta suku, amma mun al'ada irin wa'annan a nahiyarmu inda za ka fassara su a harshenmu sai na ba su da nauyi ba za a zama haka ba. To kar ka ɗauki wannan fassarar ka ce in aka yi ta a nan za ta zama haka, domin na san akwai kalmomin da mu a nan kuma muke faɗa idan ba su ku sun yi ji su sai ce kai ka ji kana wannan da ba tsar baki. Kowa haka yake ba shi gudun sun yaji ne a shi ce gudugun gudugun su kuma kalmomin da suke faɗa wurin su ba mai nuna sai ka ji manyan faɗar ta cikin mutane. To wannan bambancin da ake samu to shi yake la'akari da shi. Akwai kalmomi da suke yin kayo su na fusata da yin faɗa a nan gurin ba sa nufin komai, ba sa nufin wannan. Yanzu ka zo misali da Hausar mutum tsohuwar yi wa yaro faɗa sai ce ɗan farka, wannan ana nufin ɗan karo ne, amma an san farka a Hausa abin da ake nufi da shi, amma a maganar Hausar ba wannan take nufi ba. To dan haka sai ya tara da irin wannan. Sai dai kawai ce harshe yana da haɗari, kar mutum ya lamuna da aure nan da ne dan gashin idan mu dawo matarsa sharaɗin saki in kin yi kaza a bakin aurenki ba a san namiji ya dinga wannan, za ta je ta yi ran mu'allaki ne abin ya faɗa mata. Eh sai a kiyaye wannan duk abin da zai bayi in yi shi zama ya kawo masa targaɗe a aure sai kiyaye. Sau da haka bakin mutum dai ya zama ya ɗauki maganar da Annabi alaihi salam ke faɗa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. To wannan ne haka shike nan zaman aure ya kubuta. To ni abin da nake iya cewa kenan. Assalamu alaikum. Akan haka Allah ta karfe wani ne wani mutum ta da yake cewa mahaifinsu ne ba su da lafiya yau kibalin wajen shekara goma kenan. Tsarawa tumalin sai wani yake cewa a karanta mai ashifa shi ne yake cewa bai san yadda harkar karatun ashifa take ba bari ya yi tambaya. Suna karatun ina da kodai abin da mutane suke faɗa ne a wasu mutane da anan sun ce har karanta mutum ashifa ya mutu ya yi ba abin da zai sa karatun ashifa ya kashe wani in ga mutuwa ta zo ajali ne kawai shi kenan. Ita kuma ashifa da ake karantawa ba abin ba wani abu da ake nufi illa ayoyin Qur'ani da maganganun da Annabi alaihi salam masu albarka in an karanta sai ai kamun kafa da Qur'ani da maganganun Annabi alaihi salam roki Allah sai yadda wannan shi yasa ake. Amma ba a karanta ta wannan mutu shifai ake nema an ga mutu ne sai ya cika da imani in kuma ta tashi sai ya tashi, amma ba wani lantan canji a cikin abin da ya shafi maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na fatan mutane su fitar da kansu daga irin wannan ba daidai bane. Rashin lafiya kuma in ta tsawo fatan da ake Allah ya sa abin ya zama kafara ga wanda ya rashin lafiyar da kuma waɗanda suka yi wahala da shi suka yi tajiya da shi Allah ya yi musu kafara ibada lada ya sa a gama lafiya. Kuma sannan kuma tsawon rashin lafiya da mutum ya daɗe yane baya nuna Allah baya san mutum ko mazunubi ne da shi a Ubangiji fa qalu lima yuridu wani yanda yake so ya ga bayansa dole sai dai bayan ya haƙura akan hakan in wannan jaraba ya nufin zai masa haka zai masa dole ya haƙura. To in yake Allah ya haƙuri to kuma sai ya ga sakamako. A cikin sabon Annabi alaihi salam akwai Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu yana da ƙasaitacciyar daraja a gurin Allah. Wani lokacin Ubangiji yakan aiko a kai a kai ce da manzala su mai ce ana Allah yana gaishe da Imran ibn al-Husayn, kuma Imran ibn al-Husayn da khasa'is wanda ba zan faɗa ba sai na faɗa ba ya rufe shi kan ya ban mamaki da abin da irin Ubangiji zai. Amma sai Allah haɗa shi da Basir mai zuba har ya gama rayuwarsa Basir ne mai tsaya ba. Kowa yau a daji yana da bashi da kaza zai amma shi yi ba zai karɓa ba
so da haka yake son sa kawai kuma ya san haka ya hakura to wannan shine ba ya wa Allah su'ul adali mutum mutumin ne mutanen yau mun san karfin Allah ba ma kadara Allah haka kadari ya dora mana abu sai mu dinga hancini sai mu dinga ganin ko ta halin ka za mu kwaci kanmu ko mu isa ba a ƙarshen garin kwatar kan shi kenan mu tsaya ce ba za mu iya fita ba sai lokacin da yake so kuma mu fita mu gari ba amma an kai da dukkan niga masa kai iya abin da zaka iya sosai ka saurara kuma kai hakuri akan abin da ya jarrabe ka da shi to haka yana ranar da Hussein da mun duk dakin da sai da ma akwai kwarmi saboda in ya zauna kan ne ne dinga malara sai zauna a gargashi sai dinga shiga cikin rami ko da ya tarin ya tashi ko ma wani gurin kuma amma ba ga daraja ta isa sai ta isa na da wata kusuriya ta daban ne girman gaske wanda ne yana muku susiyar ba ta da mai shawara da ta sanya dan Allah ko alli ma yuridu bi kulli shay fa alli ma yuridu fa alli ma yuridu fa alli ma yuridu sai dai ka lallaba shi kawai sai yanda yaso to so da kan dai abin da ya faru ne irin wannan aduki Allah ne da shi ka fara kuma yayi hakuri kun yi ba ya hada mutum da wani abu kuma ya tozalta shi in ya tashi ba zai shiga cikin wanda zai shiga cikin kwama chala da rubun sun ne kiyama wa Allah ya yi masa zai insha Allah Allah ba shi lafiya kuma ta tashi wuce ina fatan Allah cika masa da imani wanda cika mun da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salam
Allah ya saka masa da alheri
Allah ya ku sai da wani labarin mun da aka faɗa akan wani ya ci gaba da yaka yau sai ya ba da furuje yan babu kai ne mutu da shi. Mutu da shi na hakin ba a cikin baki ba dukkan yana da zaki da